بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التحمل انتفع بها غاية النفع ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر وهكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة فهذا هو القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء فرب الدارين واحد وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورآها حق رعايتها والله المستعان لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير وتكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه في أخبار الأمم قديما وحديثا ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينة ثم السنة فإنها شقيقة القرآن وهي الوحي الثاني ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك إيانا وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته طابك ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيته بتفاصيل ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة فالتاريخ تفاصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina a wannan yammaci na ranar Talata daren Laraba 23 ga watan Zulqa'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma yazo daidai da 9 ga watan 10 miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna Adda'u wad-Dawa ko Al-Jawabu Al-Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i Ash-Shafi na Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala wanda kuma wannan shine darasin mu na 13 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi wannan shine na 188 idan ba a manta ba gabar da Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yake tattauna magana akan ta ita ce gabar asbab cewa komai da ka gani akwai sababi saboda haka ita ma addu'a min jumlatil asbab addu'a tana daga cikin jumillar asbab saboda haka mutum ba zai ce ya dogara da kaddararsa ba abinda Allah ta'ala riga ya rubuta masa shikenan ya san ba zai canza ba saboda haka shi ba zai yi addu'a ba ba zai roƙa wajen Allah ba malam ya tabbatar mana da kuskuren wannan ra'ayi ko kuskuren wannan fahimta ko wannan akida. Mutum ya ce ba wani amfani, ba da wani amfani mutum ya yi addu'a wai saboda an riga an rubuta komai, Allah ya riga ya kaddara komai. Ya nuna masa wannan ba karamin jahilci bane, kuma wanda yake karanta Al-Qur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma san tarihin rayuwar dan adam a doron kasa, zai fahimci cewa wannan babu shakka jahilci ne ba karami ba. Wala ya kawo mana ayoyi da dama wanda ya kawo su a matsayin misali, inda Allah ta'ala ya hada ayyukansa da asbab, wato Allah ta'ala yana yin abubuwa saboda wasu asbab da ya sanya, wadanda Allah ta'ala ya ni'imta su, ya ba su rayuwa mai kyau mai dadi a duniya saboda wasu dalilai, da kuma wadanda Allah ta'ala ya azabta su ko ya kama su da wasu laifuffuka, ya musu wata ukuba a nan duniya, ya halaka su saboda wasu dalilai. Saboda haka komai Allah ta'ala ya hada shi da sababinsa. Malam ya yi mana dogon bayani ko kuma ya kawo mana ayoyi da dama na Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da wannan. To shine yake karkare maganarsa da cewa wa man faqa hadhihi al-mas'ala wa ta'ammalaha haqqa ta'ammul intafa biha ghayatan naf'i, wanda duk ya fahimci wannan mas'ala, ya tsaya yayi tunani akan ta tunanin da ya dace, intafa biha ghayatan naf'i, to zai amfana da wannan mas'ala din, wato matukar amfani. Walam yattakil ala alqadri, ba zai yi tawakkalin ƙarya ba, tawakkali na banza akan kaddara, jahlan minhu wa ajzan, saboda jahilcinsa ko saboda gajiyawarsa, wa tafritan saboda kasawarsa, wa ida'atan saboda tozartawarsa, fayakunu tawakkuluhu ajzan wa ajzuhu tawakkulan, daga nan tawakkalinsa ya zama gazawa, ko kuma gazawarsa ya mayar da ita tawakkali. Malai yace balil faqihu kullu al-faqihi alladhi yaruddu al-qadara bil qadar, yace faqihi wanda yake mai ilimi, cikakken ilimi, shine wanda zai mayar da kaddara ta hanyar rike kaddara, wato ya kama kaddara dan ya ture wata kaddara, wa yadfa'u al-qadara bil qadar, ya rike wata kaddarar dan ya ijiye wata kaddarar, wa yu'aridu al-qadara bil qadar, ya ainihin kara wata kaddarar da wata. Wannan shine faqihi, shine wanda ya san, wato yake da cikakken ilimi, yake da cikakkiyar fahimta. Bal la yumkinu al-insana ya'ishu illa bidhalika, malai yace dan adam ma ai ba zai taba yiwa ya rayu ba sai idan ya yarda cewa ya rike kaddara dan ya gora ta da wata kaddarar, ko ya ture wata kaddara ta hanyar rike wata kaddarar. Fa innal ju'a wal 'atasha wal barda wa anwa' al makhawif wal mahadhir hiya min al qadar, malai yace saboda yunwa da kishi da sanyi da sauran abubuwa na ban tsoro wadanda ake guje musu, dukkaninsu suna cikin kaddara. Wal khalqu kulluhum sa'una fi dab'i hadha al qadari bil qadar, kuma dukkanin halitta suna kai kawo, suna gogormaya, suna tashi fadi ba dan kuma dan su ture wannan kaddarar ta hanyar rike wata kaddara. Wato abinda malam yake cewa, wanda duk ya sa ido ya karanci wannan mas'ala, ya san cewa ko menene kake gani Allah ta'ala ya hada shi da sababinsa. In kana son sa, to ka rike sababin, ka kama sababin, kada ka ce kana son abu amma ba za ka tashi kai ka tabus wajen neman sabab ba, ka zauna ka kana jiran wai kaddara, kana jiran abu in Allah ya kaddara maka ka samu, in bai kaddara maka ba ai ba za ka samu ba, ba za ka yi wani abu ta bangaren ka ba, ba za ka yi ka tabus, ba za ka tashi kai wani kazar-kazar ba. Ce to duk mutumin da ya samu fahimtar cewa Allah ta'ala ya hada komai da kaddararsa, to wannan babu shakka zai amfana da wannan a rayuwarsa, zai amfana da wannan a rayuwarsa. Shi yasa ko mai kake so sai ka bi hanyar da ake bi domin ka samu wannan abu. Idan ilimi kake nema, to ka tashi tsaye, idan kana so ka samu ilimi to ka tashi tsaye wajen neman sa, wajen zama inda ake karantar da shi, da bibiyar masu shi, da tambaya, da karatu, da nazari, da sayar littattafai, da kai kawo wajen neman sa, haka ne zaka tara shi. Amma mutum ya zauna kawai yana rera waka cewa shi yana so ya zama malami ko mai ilimi, amma kuma ba a ganin shi gurin da ake karantarwa, baya neman sa, baya tambaya, baya karanta littafi, baya komai, amma yana jiran ya zama mai ilimi. Babu shakka wannan yana yaudarar kansa ne kadai, yana bata wa kansa lokaci, yana nuna gajiyawar sa ce, yana nuna gajiyawar sa. To haka ko menene na rayuwa? Idan dukiya mutum yake nema, sai ya tashi tsaye wajen neman ta zuwa inda ake samun ta. Kasuwanci ne, aiki zai, kwadago zai, menene zai yi, ya ga cewa ya bi hanyar da take, ita ce za ta samu masa da wannan dukiya. Amma ba zai zauna a gida ba, yana baccinsa, yana jiran dukiyar ta rarrafo ta zo ta same shi har kan gadansa. Abu shakka wannan ba karamin jahilci bane, ko wauta, ko rashin hankali. Wannan shine abinda malam yake cewa duk wanda ya fahimci wannan mas'ala, to a rayuwarsa zai amfana kwarai da gaske. Ya rika sanin cewa komai da sabab dinsa, in kana neman sa bi sabab dinsa, in ka bi sabab dinsa Ubangiji ta'ala kuma sai ya sahale maka, ya hore maka. ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا. وتسبب التوكل شيني توكل كريا توكل ان بانجس كيابا توكل ان بنزا متون يزونا يكي كوما واد تاني يريك سبب يتي اي توكلي وانا توكليني نبنزا باش لأمفاني باشيني توكلي با توكلي شيني كريك سبب تالد ميد عن أمرك كالله. وتو الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله, ka rike sababi ka tare da kamar yadda al'amarinka zuwa ga Allah. Abinda ake nufi da kamar yadda al'amarinka zuwa ga Allah, kada ka rika ganin cewa tsoron rike wannan sababin zai baka abin. Ka sani cewa Allah ta'ala ne ya umarta da abi a rike asbab, amma kuma shine mai bayarwa, kuma shine mai hanawa. Kada ka rika jin cewa ai tunda ka rike wani to sai ka samu, ko tunda wani ya tsaya maka to dole ai da kai dole ka samu, ko tunda kai ilimi ko kake da basirar kwarewa ta kan akan wata harka to dole ma ka samu abinda kake nema ta wannan harkar. Jin haka da dogaro da sabab wanda yana wato kawo matsala a cikin tauhidin mutum. Sannan kuma watsar da asbab, mutum ya watsar da asbab gaba daya, ya ce kawai ya dogara da kaddararsa, to shi kuma wannan gajiyawa ne, jahilci ne, sakaci ne, tozarta abinda Allah ta'ala ya ce a kula da shi ne. فيكون توكله عجزا وعجزه توكلا, idan sai ya bayar da tawakkalin sa ya zama gajiyawa, ko kuma gajiyawa sai ya rimai da tawakkali. Alan yace malamin da yake malami na haqiqa, al-faqih kullu al-faqih man alladhi yaruddu al-qadar bil-qadar wa yadfa'u al-qadar bil-qadar, duk abinda ya same ka shine kaddara. Saboda haka da kaddara ne zaka tura kaddara, da kaddara ne zaka gwara kaddara, da kaddara ne zaka ijiye kaddara. Bal la yumkinu al-insan ya'ishu illa bidhalika, mutum ba zai rayu ba sai idan ya gwara kaddara da kaddara. Kaddara eh za ta saka ji yunwa, Allah ya kaddara zaka ji yunwa, to kuma kaddara taka ijiye wannan kaddara shine ka nemi abin cika ci. Kaga anan ka buga kaddara, ka buge kaddara da kaddara. In kana jin kishi, kaddara ce ka ji kishi din, saboda in ka ji kishi Allah ya kaddara maka jin wannan, me za ka yi ka bige wannan kaddarar ka ture ta shine ka sha ruwa. To shi ma wannan shan ruwan kaddara ce, saboda haka anan ka ture kaddara da kaddara. Haka nan mutum ƴaƴa yake so ya samu, to sai ya aure. In ya aure to wannan hanya ya dauko hanyar neman samun ƴaƴa. Zama ba aure kana jiran ƴaƴa wannan wauta ne ko jahilci ne. Haka ko me kake nema wannan abun kaddara ce, in kana son kawar da ita shine ka nemi kaddarar da take tubadduhu, wato tana karo da wannan sai ka rike ta. Saboda haka ita ma addu'a kaddara ce. Saboda haka abin da ya same ka kaddara ce, addu'a da zaka yi Allah ya dauke maka wannan abun, ya raba ka da wannan abun, shi ma kaddara ne. Saboda haka fa anta tadfa'ul qadar bil qadar, kamar farawon da ya sata aka kawo shi gaban sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, ya tabbatar da ya isa ta yi ikirari. Sayyidina Umar ya ce me yasa ya ce ai kaddara ce, dan haka kada a yanke masa hannu. Sayyidina Umar ya ce to mu ma za mu yanke maka hannu da kaddara, to kaddara ce ta sa ka isa ta, mu ma da kaddara ce za mu yanke maka hannu. Bal la yumkinu al-insan ya'ishu illa bidhalika fa inna al-ju'a wal-'atsha wal-barda wa anwa' al-makhawif wal-mahadhir hiya min al-qadar. Wala ce mutum ba zai taba rayu ba sai ya yarda cewa ko menene kaddara ne, kuma da kaddara zai iya kawar da shi, ce domin yunwa da kishi da sanyi da sauran abubuwan da dan adam yake tsoro ko yake gujewa, dukkaninsu suna cikin kaddara. والخلق كلهم ساؤون في دفع هذا القدر بالقدر dukkanin halittu kuma masu kai kawo ne na shiga sun kawar da wannan kaddarar ta hanyar rike wata kaddarar wa haka da man waffaqahu Allah wala ce to haka dukkan wani wanda Allah ta'ala ya masa tawfiki ya masa gamdakatar wa alhamahu rushdahu ya kensa masa shiriyarsa yadfa'u qadara al-uqubati al-ukhrawiyyati bi qadari at-taubati wal-imani wal-a'mali as-salihah haka da duk wanda Allah ta'ala ya wa gamdakatar sannan yakin sa masa shiriyar sa to yana tura kaddarar uquba ta lahira ta hanyar rike kaddarar tuba da imani da aiki na kwarai wato akwai uquba da Allah ta'ala ya tanada ga dukkan wanda ya saba masa ga dukkan wanda ya kafirce ga dukkan wanda yake ayyuka na kwarai ko ya munanan aiki da me zaka ture wannan kaddarar shine ta hanyar tuba ta hanyar imani ta hanyar al'amalu salihah saboda haka su kansu al'amalu salihah dinnan ayyuka na kwarai da muke yi sallah azumi zakka da sauran ayyukan da Allah ta'ala ya shar'anta mana dukkanin su min jumlatil asbab in waka ce dan adam yana shiga aljanna bisababi amalihi aikin ba wai shi ya saya masa aljanna ba farashin aljanna bane amma shine sabab ubangiji ya sanya shi ya zama sabab ne na ya samu aljanna din dan meye zaka kare kanka daga fadawa cikin wuta ta hanyar mutum ya yi imani ya tuba ya yi ayyuka na kwarai to mutumin da yake son aljanna amma ba zai tuba ba ba zai daina laifuffuka ba zai ayyukan kwarai ba kaga wannan baya yin sa'ayi na ya ga ya tura kaddara da kaddara don bai rike asbab din ba fa hadha wizanul qadari al-maqufi fi ad-dunya wa ma yudadduhu sawa wannan hakiki yana jika ce fa hadha huwa fa hadha wizanu kagara fa hadha wizanul qadari al-maqufi fi ad-dunya wa ma yudadduhu sawa wato wannan shine daidai da kaddarar abinda kake jin tsoro a duniya wa ma yudadduhu da abinda yake kishiyantar wannan wato abinda yake kaddarar abinda kake kaddarar da kake jin tsoronta ta lahira daidai take da kaddarar da abinda kake jin tsoronsa na duniya abinda kake tsoronsa a lahira kaddara ce yaya za ka yi ka kubutar da kanka daga wannan kaddarar shine ka yi aikin da Allah ta'ala ya ce a yi in an yi za a kubuta ka zama mai mutumin kirki ka zama mai imani ka zama mai aiki na kwarai sai ka kubuta daga waccan kaddarar ta abinda kake jin tsoron ya same ka a lahira to haka daidai yake da kaddara ta duniya ita ma kaddara ta duniya ta abubuwan da kake tsoro ai ba za ka iya kauce ma wannan kaddarar ba sai ta hanyar rike asbab in aka ce wannan hanya ba ta da kyau in aka bita ana gamuwa da barayi ko da miya abin nan da namun daji hanyar da za ka yi ka kauce ma wannan abin da ake tsoro shine ka sake hanya ka bi hanyar da take amina to yadda haka yadda abin yake a duniya to haka yake abin a lahira a lahira ma haka yake abin ba za ka iya samun abin da kake so ba na jin dadi a lahira sai ka bi tafarkin da aka ce in ka bi shi zai kai ka zuwa ga wannan abu mai dadi da ake samu fa rabbud darain wahid ubangijin gidajen biyu ɗaya ne ubangijin duniya a lahira shi da ubangijin duniya din shi duniya shi lahira duk gaba daya wa hikmatuhu wahidatun la yatanaqadu la yunaqadu ba'daha ba'da hikimar su guda ɗaya ce sashin ta baya warware sashi wala yubtilu ba'daha ba'da sashin ta baya rushe sashi hikimar ubangiji guda ɗaya ce fa hadhihi almas'alatu min ashrafil masail liman arafa qadraha malai ce to wannan mas'ala tana daga cikin manyan mas'aloli ga wanda ya san wato girmanta ya san gwargwadon darajarta wara'aha haqqa ri'ayatiha yake yayata yadda ya cancanta kiyaye ta wallahu almusta'an Allah shine wanda ake nufa da neman bukata shine wanda ake neman bukata biyan bukata a wajensa lakin yabqa alaihi amrani malai yace sai dai akwai wasu abubuwa guda biyu da kai dan adam ya kamata ka lura da su yabihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu wanda sai ka lura da waɗannan abubuwa ne guda biyu zaka samu sa'ada zaka samu kyakkyawar rayuwa ta duniya ko ta lahira zaka samu rabauta a duniya da lahira waɗannan abubuwa ne guda biyu ahaduhuma abu na farko an ya'rifa tafasila asbabish sharri wal khair dan adam ya san bayanin sababban samun alkhairi ko sababban haduwa da sharri ya san su sani dalla-dalla, sani daki-daki, ya san abu kaza zai haifar da alkhairi, abu kaza ma zai haifar da alkhairi, yin aiki iri kaza zai haifar da alkhairi, yin aiki kaza zai haifar da sharri, haka nan abu kaza ma zai haifar da sharri, hanya kaza za ta haifar da sharri. Wato musin ya san abin daki-daki, tunda mun ce Allah ta'ala ya sanya wa alkhairu asbaba, ja'ala lilkhairi asbaba wa lisharri asbaba. To ya za a yi ka samu sa'ada, jin daɗin rayuwar duniya da ta lahira, shine ka san menene asbabul khairi kuma menene asbabul sharri. Sani wato sani na dalla-dalla, daki-daki, filla-filla, kowanne ka san shi, ba sani a dunkule ba. Wa yakunu lahu basiratun fi zalika, mutum ya zan yana da basira, yana da fahimta, yana da ganewa akan wannan. Ta yaya zai samu wannan basira? Bima yushahiduhu fil alam, mutum ya zan ya samu basira, ya samu ganewa saboda abin da yake gani yana faruwa a duniya. Wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghayrihi, da abin da ya jarraba ya ga ya faru a kansa ko ya faru a waninsa. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami, وما سمعه من أخبار الأمم نجكاتهم في أخبار الأمم وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا دعا لا باررك أن يجنع الأمم من دسك قباتا عدادا ينزو وتتعين دي قاني أسباب الخير والشر شين أبدا زي لك أغنينا فاروا الدنيا كما يندى مكشافة شي تاريه باوان أبو بني مجموعة أحداث مي أبو بواري دسكي تفاروا waɗanda suna da asbab da nata'ij, suna da abin da ya haifar da su kuma suna da abin da suka haifar su kuma bayan faruwarsu. Haka duk tarihi haka ne, sai ka harakatun tarihi abu ɗaya ne kawai yake juyawa, abu kaza ya faru saboda kaza, da ya faru shi kuma sai ya haifar da kaza. Duk sanda aka sake samun wannan abin ya zo ya kuma faruwa, to zai haifar da irin wannan. Aka bincika kuma za a ga abin da ya haifar da wannan abin shi ya haifar da wancan. Saboda haka wannan ita ce harakatul tarikh, asbab ne wa nata'ij, sababba ne, ahdath ne, laha asbabuha wa laha nata'ijuha. Shi yasa Allah ce wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Saboda haka abin da dan adam yayi a dacan ya jawo masa fushin Allah, Allah ta'ala ya kama shi da laifi, to haka abin zai ci gaba da dorewa. Duk sanda dan adam yayi shi zai sayo wa kansa haushin Allah, kuma Allah zai kama shi da wannan laifin. Abinda dan adam yayi a da ya ji dadin rayuwarsa, ya samu sa'ida, to haka nan duk sanda zai rike wannan hanyar, Allah ta'ala zai ji yadda shi dadi, zai samu sa'ida ta rayuwa. To haka abin yake, ba zai canza ba. To dan adam da zai iya jin samun sa'ada ta duniya da lahira shine wanda zai sa ido ya ga me yake kaiwa kai kawo a duniya, me suwane da wane da wane suka yi, me kuma ya biyo baya, wane da wane da wane shi kuma ya biyo, me shi kuma ya haifar masa. Saboda haka ta nan ne zai san tafasilu asbabi alkhairi wa sharri. Ko shi a karan kansa zai yi wani abu, shi da karan kansa ya ji daɗin abin da ya yi, ya kwana yana farin ciki, ya ga alamar asar ɗinsa, alamun abin gashin a rayuwarsa, ko kuma abin da zai yi ya kwana yana bakin ciki yana nadama, kaga ya san wancan sabab ne na khairi, na alkhairi, wannan kuma sabab ne na sharri. Saboda haka ko ya jarraba a kansa, ko ya gani a tare da wani, wa daga abin da ya ga abin da ya haifar masa, to taka ne zai san tafasilul khairi wal sharri. Wa ma sami'ahu min akhbaril umam, da abin da zai ji labarin, abin da zai ji na labaruka na tarihin al'ummomin da suka gabata, Allah ta'ala ya yi ta ba da labarin abin da ya gudana a al'ummomi tun daga halittar annabi Adam alayhi salam har zuwa lokacin da kake rayuwa. To abubuwan suna nan a rubuce a sajjale fi zakirati tarikh. To dan adam ya san waɗannan abubuwan shine amfanin karanta tarihi, da amfanin karanta tarihi dan ka dauki izza da ibra, ka dau izna, ka dau darasi, ka dau wa'azi, ba wai kawai ka kaji kawai kamar kana karanta dare 1001 kawai ka rika jin labari, amma ba tare da kana kokarin ya za ka ɗabbaka labarin a rayuwarka, menene labarin nan ya kunsa na darasi na karantarwa kai kokarin ka fa'idanta da shi me ya kunsa na darasi na karantarwa wanda za a guda kai kokari ka guje masa yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an abin da yafi komai amfani a nan shine karanta qur'ani da tadabburin sa wato tintintini ko tunani cikin ayoyin sa shine kundin da yafi kowanne zama gaskiya ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أبدا الله تعالى يتبار وما كان حديثا يفترى باقل يا بشي أخي كلكنا بلا باري بني كلكنا لي ذا أبدا القرآن يكي فتاوانا أبني واند يرقى وكان واند أبنجل تعالى كلا برتاوة أنقنا سوراك بابا أبدا أنقنا زي تدبر انسى ya amfani da shi a san wajen sanin asbabul khair wa shirr ila alqur'ani shi yasa duk wani abu da za a faɗa maka na tahlilat wato ayi maka nazari na kalailai cewa a gaya maka ai ga abubuwan da ake kullawa ga yadda bakidar arna ko kafiran duniya take kaza kaza ana maka analysis ana maka nazari ana kalailai ce maka abu ba zai kai abin da alqur'ani ya faɗa alqur'ani ya faɗa abin da shine kat walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millata ba za su taba yarda da kai ba sai kai ma ka zama su ka bi addinin wadda law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a kawai so suke ku ba ku zama kamar su da abin da suke na kafirci kuma ku yadda ku yi ba wata natijar wani tahlil ko wani nazari ko wani bincike da za a yi da zai wuce wannan indai har na gaskiya ne duk abin da za a yi karshe za a ga sakamakon so ake ku ba ku zama haka saboda haka a fito muku da maganar yancin mata a kyale mata su fita a ba su yancin su a ba su daidaito da namiji ka a kawo bambanci tsakanin mace da namiji a don kuma so ake kuma ku zama yadda suka zama rayuwarsu tsakanin su da matansu ba mai jin daɗin wani shi baya jin daɗin ta ita ma bata jin daɗin sa to tunda sun tsinci kansu cikin wannan matsala to ta fashe ma kowa ya rasa kowa ma kai ya ji daɗi yaya ku za ku ji daɗin zamantakewa da sa'ada da girmama juna da takamuli kana yi mata abinda ba za ta iya ba ita ma tana maka abinda ba za ka iya yi ba kuna kammala juna ta yaya za ku zauna a haka su kuma suna cikin matsala suna cikin bala'i suna cikin rashin fahimtar juna to gara ta bari kowa ya rasa shine wadu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a saboda haka babu abinda yake tadabburin alqur'ani ka karanta suratul baqara suratul ali imran kaji yadda Allah ya suranta makidar yahudu makidar arna makiya yadda Allah ya suranta makidar su to duk abin da zaka faɗa bai kai wannan ba dan wannan kalamu rabbil alamin ne kalamu alim bi zati sudur ala ya'lamu man khalaq huwa saboda haka shi yayin halittar shi ya san wa ya halitta kuma shi ya san halin kowa shi yasa malam yace wa min anfa ima fi zalika tadabburul qur'an babu abin da ya kai tadabburin alqur'ani game da wannan matsala din fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuh shi da zai dauke maka zai daukar maka nauyin yi maka wannan bayani bisa fuskar da ta fi kowace kamala wa fihi asbabu sharri wal khairi jami'an mufassalatan mubayyanatan a cikin sa akwai bayanin sababban alkhairi ko sababban sharri mufassalatan mubayyanatan daki a bayyane babu abinda Allah ta'ala ya bari ma farratna fil kitabi min shay haka dukkan abinda Allah ta'ala zai sa zai dora ka hanyar da zai dora ka akan ta kai ka gagaci ubangiji ya gaya maka ita inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka ubangiji ya riga ya yi bayanin waɗannan bayani daki summa sunna sannan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha shaqiqatul qur'an min sunna shaqiqiyar alqur'ani ce wa dai suka fito daga tsotsuwa ɗaya suka fito, hanya ɗaya suka biyo. Wa huwa al-wahyi ath-thani, wa hiya al-wahyi ath-thani, sunna wahayi ne na biyu. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ala inni utitu al-qur'ana wa mithluhu ma'ahu, da al-qur'ani da sunna haka Allah ta'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkanin su wahayi ne daga Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. To ita ma ka karanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ji bayanansa da maganganunsa da abubuwan da ya faɗa, waɗanda ɗan adam idan ya rike aiki da su za su har zama masa alkhairi, in ya rike ya ki aiki da su kuma za su zama masa matsala. Wallahi za ka duba rayuwa gaba ɗaya, babu abin da yake jawo al'umma matsala irin barin karantarwa ta alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Su kansu musulmin abin da za su samu kansu a ciki na rauni da wulaƙanci da kaskanci, idan ka koma kai nazari sai ka ga cewa karantarwar alkur'ani da sunna din aka bari. To a ko menene zaka bar a cikin harkar iyalinka a gida, idan zaka saki alkur'ani da sunna, to sai ka samu matsala, sai ka ga abinda duk kake so ka samu daga iyalanka, matarka ko ƴaƴanka, to ba zaka samu ba. Abinda duk kake so ka gujewa na matsala ta bangaren matarka ko miji ko ƴaƴanka, ba zaka iya guje masa ba, saboda ka saki layi, ka saki hanya. Wanda ya yi ka ya yi su, ya ce ga abinda za ka yi ka zauna lafiya, ga wanda za ka yi ka shiga matsala, kai kuma ka yi guris ko ka jahilci abin baka ma san shi ba, ko ka san shi amma ka sa kafa ka take saboda san zuciya, saboda san rai, saboda kwaikwayon wasu, to za ka zo ka shiga matsala, za ka zo ka shiga matsala. Irin wannan kowa daga nan, kowa nan aka ce ya ba da misalai, ya ba da tarihin abubuwa da ya sani a irin wannan, zai baka abubuwa da yawa, ya ga wane, ya ga wane, ya ji wane, ya ga wane, abu kaza ya faru saboda kaza 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 da yayi, ya dauki yarsa ya kai ta Turai cikin arna ta yi karatu, da ta yarinya ce mai ladabi, mai hijabi, mai tarbiya, mai girmama na gaba, mai kame kai, ta je can cikin dan kankanin lokaci ta dawo a birkice, a hargitse, a yamutse, ta zo tana hararan mahaifiyarta, tana daka mahaifiyarta tsawa, ba ta jin umarnin mahaifiyarta, ba ta yadda ta ansa duk wata kira wannan mahaifiyarta ba, ko cewa ce ta shi kirba kofacin ba ta shi ba, sai ta ga dama tsawa kaza ta shiga ta fita da maza, abinda duk aka santa da shi ya canza. A lokacin da zai kai ta din, idan aka masa nasiha, aka karantar da shi, aka gaya masa wannan bai halatta ba, wannan bai dace ba, wannan ya saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci, a lokacin sai ma ai rigima da shi, kun fiye tsanani, kun fiye tsauri, kun fiye kaza, kun fiye kaza. Sai bayan ta dawo ya ga abinda ba shi ne ba, ko wani da ake gaya mun haka ta faru da gare shi, lokacin da ake masa nasiha ya ƙi ji, ba abinda ba a gaya masa ba ya kawar da kai, ya dau yar ya je ya kai shi da kansa, ya rika mafarki ga cikin tana iskanci da maza, yana nan kasarsa tana America amma yana mafarkinta, da ya kwanta bacci kawai sai ya rika ganinta ga tana tana bushasha, tana rakashewa da maza, hankalinsa ya kasa kwantawa, ya kasa samun nutsuwa, kawai yayi booking, yayi visa sai America, da Allah ya tashi da rabarsa, da yaje inda ya aje ta yace ina aka ce ai sun fita da abokanta, ina suka tafi ana kai shi yaje ya same ta a hotel da ƴan iska, ko ya kwaso ta hankali a tashi ya zo ya juye ta a gidansa, kuma yana kawo ta zama matsala, ba ta ji maganar babanta ba a gaban baki, a gaban abin nan za ta kyari uwar da gaya mata magana, saboda ita ta je ta samo ƴancinta, kuma ya zo yana cizon ɗan yatsa, ya haka ta faru, wanda kuma shi ya jawo kansa. Malai ya ce wa man sarafa ilaihima inayatahu iftafa bihima an ghairihima, wanda duk ya mayar da kulawarsa da lurarsa da himmarsa zuwa ga alkur'ani da sunna, iktafa bihima an ghairihima, zai wadatu da su gabarun wasu. Wato in har mutum ya san alkur'ani, ya san sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama, to wannan ba wanda ya kai shi wayewa, ba wanda ya kai shi sanin dabara ta zaman duniya, baya bukatar sai an koya masa falsafar rayuwa, ya zai rayu, me zai yi, me ba zai yi ba, ya zai ya more ya samu ko ya zai me yayi zai rasa, ba bukatar wannan. Duk wani tahlil da zaka yi masa ko ba bayan abin da ya sani ne daga Al-Qur'ani da Sunna. Saboda haka wa man sarafa ilayhi ma inayatahu iktafa bihi ma an ghairihima wa huma yuriyanika al-khayra wa sharra wa asbabahuma. Al-Qur'ani da Sunna suna nuna maka alkhairi, suna nuna maka sharri, suna kuma nuna maka abubuwan da suke jawo waɗannan abubuwa biyu, hatta ka annaka tu'ayinu zalika ayana, har ka rika gani kamar ga abin nan kana gani ƙwaro-ƙwaro ido biyu, kamar ba labarin ta, a'a kamar gashi nan ana maka majikinsa kana gani da idanka. Wa ba'da zalika, malace bayan wannan, idza ta'ammalta akhbaral umami, bayan alqur'ani da sunna, idan kai ta'ammuli, kai tintintini, kai nazari game da labarurrukan al'ummomi, tarihin al'ummomin da suka gabata, wa ayyamin lafi ahli ta'atihi, da kwanakin Allah a cikin game da mutanen da suke masu masa biyayya, wato irin abin da Allah ta'ala ya yi wa annabawa na ba su kariya da tsirar da su da inaya da su da ba su agaji, wa ahli ma'siyatihi, da kuma abin da Allah ya yi ayyamin lahi fi ahli ma'siyatihi, irin yadda Allah ya kama al'ummomin da suka gabata waɗanda suka yi wa annabawan Allah tawaye, suka cutar da annabawan Allah, suka yi musu izgili, da irin abin da Allah ya yi musu. Idan mutum ya yi tunani cikin waɗannan abubuwa, ya tsaya ya dube su da kyau, baba ka zalika ma'alimtahu min al-Qur'ani was sunnah, sai ka ga wannan ya dace da abin da ka sani a al-Qur'ani da sunna, wato ba za ka ga bambanci ba. Wa ra'aita tafasila ma akhbara Allah bihi wa wa'ada bihi, nan za ka ga bayanin abin da Allah ta'ala ya bada labari ya kuma yi alkawari da shi, za ka ga bayanin sa dalla daki, wa alimta min ayatihi fil afaqi ma yadulluka ala anna al-Qur'ana haqq, sannan ka ga ayoyin Allah a cikin sararin duniya wanda zai nuna maka cewa abinda Allah zai nuna maka cewa Al-Qur'ani gaskiya ne, wa annar rasulu haqqun, manzon Allah gaskiya ne, wa anna Allah yunjizu wa'dahu la muhala, kuma Allah ta'ala yana zartar da alkawarinsa, yana cika alkawarinsa ba ko shakka. Fattarihu tafasilu li juz'iyyati ma 'arrafana Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyati lil-khayr wa sharr, ci tarihi bayani ne daki-daki na abubuwan da Allah ta'ala ya bamu ya sanar da mu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu, akwai abubuwa da Allah ya gaya mana, manzo Allah ya ga, to tarihi tafsili ne, yana maka bayani min al-asbab al-kulliyati, na al-asbab al-kulliya dunkulallu na al-khayri da sharri, abinda Allah ta'ala ya dunkule ya ce wannan shine hanyar al-khayri, wannan ya dunkule ya ce shine, to tarihi shi kuma shi zai fasa maka wannan, kaga abu kaza din nan da aka ce alkhairi ne, haka kuwa gashi da ya faru a lokaci kaza, a zamani kaza, a gurin suwa da kaza, abu kaza sharri ne, gashi ga abin da ya faru. Ka duba ko fadar Allah da yake cewa wa antumul wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ne ku rike imanin ku da kyau, ku rike addinin ku, ba ku sake shi ba, to ku ne a sama, wannan sharadin Ubangiji ya bayar, ya kuma yi alkawarin zai sa musulmi zama a sama. Lokacin da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da al-ajil al-awwal da al-ajyal al-ula, al-umma ta farko suka rike wannan imanin, sai zama su ne a sama. Ka duba cikin dan kankanin lokaci yadda musulunci ya mamaye gurare na duniya, balma ya shiga ya karya manyan kasashe suka dawo karkashinsa, kasar Faris, kasar Rum, yankuna da dama da suke karkashin masarautun nan guda biyu suka dawo karkashin musulmi cikin dan kankanin lokaci. Musulmi na suna sakin gwargwadon da suke sakin imanin da karantarwar gwargwadon yadda abin yake kubuce musu a hankali, yau a kwace wannan bangaren jiwa, a kwace nan gata, a kwace nan, ana ta cinye kasashen musulunci, har aka zo wannan daukakar da suke da ita sai ta da kaskanci. Me ya ja musu kaskancin? Sun saki wannan sharadin in kuntum mu'min, saboda haka babu abin da yafi al'ummar musulmi ta samu tarbiya ta samu ruhi ta san meye addini meye kimar addinin ta a gurinta darajar addinin ta a gurinta in ta san wannan to ko ina ta za ta samu izza amma in ta rasa wannan za ta zama dalila za ta zama kaskantacciya wulakantacciya wacce ba za ta iya tsinana ma kanta komai ba
al'amru tsani an yahzara mughalatata nafsihi ala hadhihi al'asbab wa hadha min ahammi al'umur fa inna al'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al'asbab al-mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi wa la budd ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة وبالتسويف بالتوبة والاستغفار باللسان تارة وبفعل المندوبات تارة وبالعلم تارة وبالاحتجاج بالقدر تارة وبالاحتجاج بالأشباه والنذراء تارة وبالاقتداء بالأكابر تارة أخرى وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا وقال لرجل من المنتسبين إلى الفكر أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر وقال لي آخر من أهل مكة نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك وقال لي آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفر لي فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء وقال وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأخذ به وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه وإذا أوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء
أبو بيو مالا يتي سوني sa'adar mutum rayuwarsa ta duniya dadin din dadin rayuwar duniya da lahira ba zai same shi ba ko ba zai samu falahi ba rarrabauta a duniya da lahira sai ya san abu biyu ko ya rike abu biyu abu na farko ya fada shine ka san asbabu tafasil asbabul khair wa shar ka san menene zai jawo maka alkhairi me zai jawo maka shari ka san tafasil din wannan ya kuma bada hanyar da za a san wannan alqur'ani da sunna da tarihin al'ummomin da suka gabata ka san alqur'ani da sunna kai tadabburin su sannan ka san tarihin al'umma tarihin umam tarihin waɗanda suka gabata za su fasa maka su baka bayanin abinda yazo alqur'ani da sunna a dunkule na asbabul khair wa sharr to abu na biyu wanda shine cikon abubuwa guda biyu waɗanda da su ne tatimmu sa'adatul insani wa falahu shine yace wal amru tsani an yahzara mughalatata nafsihi lahu dan adam ya guji yaudarar kansa ko kuma zuciyarsa abinda zuciyarsa za ta yaudare shi da shi abinda zuciyarsa za ta yaudare shi da shi ala hadhil asbab dangane da waɗannan sababba wa hadha min ahammi al'umur wannan yana daga cikin mafi muhimmancin al'amura fa innal abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min al-asbab al-mudirrati lahu fi dunyahu wa akhiratihi fi dunyahu wa akhiratihi wala budd ba makawa bawa ya san cewa saban Allah da gafala ga barin Allah yana daga cikin sababbai masu cutar da shi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira ba makawa bawa ya san wannan ya san saban Allah daga fala da markamuwa da manta Allah zai jawo masa matsala a rayuwarsa na duniya da lahira suna daga cikin asbabu wanda suke haifar masa da wannan sabo daga fala da barin Allah walakin tughalituhu nafsuhu sai dai ransa zata rika yaudararsa zuciyarsa zata rika yaudararsa zata rika gaya masa ƙarya zata rika gaya masa kuskure shi kuma yana amincewa yana yadda ta hanyar yaya bil ittikali ala aqwillah ta rika yaudararsa tana gaya masa ƙarya da ya rika yin tawakkali na ƙarya dogaro na ƙarya akan afuwar Allah da gafararsa taratan a wasu lokuta ko a wani lokaci a wani lokaci kuma bit taswifi bit taubati taratan a wani lokaci kuma ta sa shi ya rika jinkirta tuba wa bil istighfari bil lisani taratan a wani lokaci kuma ta rika ce in kana ga kana istighfari da harshe kai shikenan wa bil fi'li al mandubati taratan ko ta sa shi rika aikata mandubi kaga kana aikata mandubi kana aikata abin da yake mustahabbi wannan shikenan koda kana saban Allah koda kana gafala ga barin umarnin Allah wannan ba zaka cutu ba wa bil ilmi taratan lokacin da kai malami ne ka san Allah kana karantarwa saboda haka ko ma mai kai wannan zai cece ka wa bil ihtijaji bil qadari taratan wannan lokaci ta hanyar hujja da kaddara cewa abinda kai ai kaddara ce Allah ne ya rubuta maka to ya zaka yi wa bil ihtijaji bil ashbahi wa nuzara'i wannan lokaci kuma ai ga wana wana iri na ne shi ma yayi ga wana wana ai duk matsayin mu dai shi ma musulmi ne ai shi ma yana yi wal istida'i bil akabir taratan da kuma koyi da manya cewa ga suwa da ba matsayin da suke da shi su ma fa da su a cikin harkan nan me yasa zaka dame ni to malai yace mutun ya gudu wannan zuciyarsa zaka rika ga masa ƙarya bayan ya san matsalar saban Allah ya san matsalar gafala da rafkarwa ga barin Allah ya san wannan ya san kuma suna daga cikin abubuwan da suke tutar da mutum a duniya da lahira dan adam ya san wannan ya fahimci wannan ya gane wannan amma zuciyarsa za ta rika yaudararsa za ta rika gaya masa ƙarya cewa Allah ai afuwun gafurun ne gafurun rahimun ne mai afuwa ne mai gafara ne mai jin ƙai ne haka ka je ka yi abin da kake yi ai Allah mai afuwa ne ka damu kanka ko laifinka ya yi tsiri ya haɗe da sama ai in kai Allah ka je Allah zai maka afuwa sai ta rika gaya masa wannan ya san laifin yana da matsala amma zai ci gaba da yi saboda ta ce ya dogara da afuwar Allah da gafararsa wa bit taswif bit tauba wannan lokaci kuma kai idan aka dan dau lokaci haka sai ka tuba wani abu da yake nema saboda haka ya shiga hanyar da ba daidai ba ce kai in ka samu sai ka tuba wato yanzu karka tuba ka bari sai ka samu ka shiga in an samu abinda ake so sai kuma a tuba sai a gina masallaci sai a biya wasu umara a biya wasu haji a dan yi sadaka a dan yi ihsani a dan sai qur'anai a kai masallaci duk wannan zai kankare maka abinda kai ya san abinda yake ba daidai bane yana wa wasan dukiyar al'umma yana ce amma ransa zuciyarsa tana biya masa wannan wani ya taba zuwa ya tambaye wani malami ya tambaya ko kuma wanda dai ake ganin shi malami ne ya tambaye shi cewa gashi aiki yake a kamfani amma suna yan tuwa-tuwa in an sayi abu guda 100 sai su rubuta 80 20 din ya shiga aljihunsu ya hukuncinsa takanta wannan tambayar izgili ce ka ci dukiyar wani kai takin taka ce ya hukuncinta inda shi ne mai kamfanin ya hukuncinta ba zai wata tambaye ba sai dai ka dala rigima da shi amma tunda shi yake ci to ya hukuncin sai wanda ya budi baki ya ce ka ci gaba in ka samu jari ka daina to kaga a ci gaba da laifi nan gaba a daina ka gani waye gaya masa cewa a daidai lokacin da yake abin Allah ba zai kawo mutuwa ta dauke shi ba afa amin ahlul qura ay yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amin ahlul qura ay yatina ba'suna duhan wa hum yal'abun afa amin makra Allah fala ya'mun makra Allah illa al-qawmul khasirun kowane lokaci ubangiji ya iya kama ka da azabarsa ba gaya maka zai ba lokacin da aka mutu lokacin da Allah zai karɓi ranka sai an yanzu kana samartakan nan taka kana cikin waɗannan ƙananan shekaru to ka tsaya ka gongoje ka tsaya ka hore ka more in yaso in an girma a kame kai wai lokacin sa ne mutun nawa ne cikin irin wannan mutuwa ta tafi da shi wa bil istighfar bil lisan taratan sai ka yi istighfari ai da abinda mutun yake in yace astaghfirullah shikenan an kankare masa akwai wani wanda naji kullun hadisin sa in yazo da magana laifuffuka ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra a juma kadan yace annabi zai ce ma asarra man istaghfara wa in ada fil yawmi 70 marra wanda duk yake istighfari to ba za a ce ya doge akan laifi ba koda zai maimaita shi sau 70 a kullun sau 70 a kullun to ba za a kira shi musir ba matakar dai zai iya ce astaghfirullah a juma ya kuma iya ce astaghfirullah wannan wani malami yana tafsiri haka da jina ta fada ma asarra man istaghfara wa lawa annabi ya ce ma asarra man istaghfara wa lawa 70 marra kaga nan na farko hadisin dhaifi hadisin tirmi Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito hadisin Abubakar Siddiq shi kansa Tirmidhi ya faɗi cewa isnadin sa laysa bil qawl akwai ruwaya wata ruwaya a cikin al-mu'jam at-tabarani a cikin kitab ad-du'a na at-tabarani dhaifatu jidd mawdu'a ce shadidatu dha'f haka hadisin ma bai inganta ba sannan na biyu kai ta gaya wa mutane haka ziga su kake yi kana tujarri'uhum ala ma'asiyatillah ala ma'asillah ba tarbiya kake ba su ba ana karantawa mutum hadithun raja lokacin da mutum yake ganin yayi laifuffuka kamar Allah ba zai yafe masa ba ya zo zuciyarsa ta karaya yana ganin cin anya koya ma iya tuba ya fai kaza ya fai sai a yi ta karanta masa a hadithun raja dan a lokacin yana cikin tsananin tsoro kada tsoro ya ci galaba a kansa ya ci gaba da abin da yake to sai a karanto masa a hadithun raja amma mutane haka ana zaune lafiya to sai ka hada duka biyu hadithun raja nususul raja da nususul at-tarhib haka alqur'ani ya rika hada inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhul tawl haka Allah yake hada su ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim wa in kadzabuka fa qul rabbukum dhu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmi al-mujrimin haka alqur'ani yake hada abin inna rabbaka ladhu maghfiratin lin-nasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab ubangiji haka yake hada abin to haka ya kamata ka rika hada mutane tsakanin ar-raja da al-khawf kada janibul raja yayi rinjayi kada janibul khawf yayi rinjayi al-khawf war-raja kamar janahan ne kamar fukafukai ne da su ne dan adam yake tafiya ya tiru fi sayrihi ila Allah ina aka rasa ɗaya janah to kai da kasan tsuntsu an cire masa fifikin sa daya ina zai ji faduwa zai la yaghlib janibul khawf ala janibir raja wa la yaghlib janibir raja ala janibul khawf bal yakuna mutasawiyan haka yake mata to amma sai a ajiye janibul khawf sai ta ka janibul raja ko ka samu su kuma janibul khawf kawai za su yi ta kawo ba janibul raja kowane ana duba irin yanayin da yake to irin abin da zaka mutumin da ya zo maka zuciyarsa ta karaya yayi laifuffuka manya yana ganin kamar ma ba za a yafe masa ba kawai shi sai ya ma shiga wuta kawai irin masu cewa kai ni fa kawai ka kale ni fa ni sai na shiga wuta fa to irin wannan to sai a zaunar da shi sai a ta karanta masa ahadithun raja Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza Allah ya ce kaza dan a sa zuciyarsa sai laushi ya fahimci cewa Ubangiji yana yafewa, yana gafartawa, kai dai ka tuba, ka ce ka daina, ka dawo ka zama mutumin kirki, za a karɓi tubanka. Allah ya ce kaza, Annabi ya ce kaza, ana ake karanto a hadisin Raja, amma ba ka zauna ka tara mutane kawai kana karanta musu hadisin Raja ka tafka musu haka ba, anan ziga su kake yi. To shine malam yake cewa wa bil istighfari bil lisani taratan, wani lokaci kawai zan sa ta rika rukansa, a in kai astaghfirullah shikenan ka gama, wa bi fi'lil mandubati taratan, sai in kai azumin Arfa yukaffiru sanatal madiya, saboda haka kawai da abin da kake yi ka je kai ai shikenan. Ko in ka je hajji, an ce duk wanda ya hajji za a kankare masa laifuffukan sa, sai mutum ta tafka tsayarsa, sai lokacin hajji yayi ya ruga je ce zai hajji ya dawo ka yawma waladatu ummuhu, to ya dawo sabo ba komai yanzu dan ya dora, yanzu wancan an kankare masa. Wa bil ilmi taratan, ko kuma a ashir tanur ai shi malami ne, da shi malami ne, to dan me za a matsa masa, mu mun san abin da ba ku sani ba, muna gani abin da ba kwa gani, mun san yadda za a sabu, mun san kuma hanyar da za a ba fita. Wa bil ihtijaj bil qadar taratan, mun koyar ka faka hujja da kaddara, rika hujja da kaddara, ai abin nan Allah ne ya kaddara, kaga ka kyale ni abin nan da ka gani ina yi Allah ne ya kaddara, duk randa Allah ya kaddara zan bari, sai ka gana bari, sai hujja da kaddara. Amma duk abin da ya shafi maslaha sai bazai maka hujja da kaddara ba, sai abin da ya shafi saban Allah. Wa bil ihtijaj bil ashbah wal nuzara, lokaci kuma ya rika maka hujja da ire-irensa da makamantansa, wani ma ba musulmi bane ko ka fi shi musulunci ne, irin wannan zaka same shi a cikin 'yan siyasa, in wani yana so ka gyara sai ci dalla kai kadai ne musulmi, mu ma fa musulman nan ne, mu fa muna sallan nan, mu ma muka zaka zaka za kai kadai zaka, wato suna nuna cewa su ma fa ba fa maguza bane, zo musulmi ne, mu zaka gaya wa musulunci, mu zaka gaya wa kaza, mu zaka gaya wa kaza, maimakon ya yi ƙoƙarin tunanin ya gane abinda ake cewa ɗin nan kuskure ne, kuskure ne ya bari, ko kuwa a'a sai ya rika maka hujja da to ai wane ma shi kafi shi musulunci, ma ai musulmi ne kuma duk da shi ake harkar nan, dan me kai zaka damu. Ko kuma al-iftida'i bil akabir taratan ukhra, wani lokaci kuma a ce ai ga suwa da suwa da suwa ne, in ilimi ne na addini sun fika, amma duk harkar nan da su ake damawa, kai yanzu kawai zaka zo ka tsagalgale ka ce kaza 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 kaza, ai da abin nan kaza, to ga wani shi ma da shi ake yi, ai rika hujja da wasu manya, ko wani laifi ne a ce to ai wani ma yayi me, to ai wani ma ka duba yadda yake, ai shi ma yayi, to wannan duk mughalata ce ta shaytan ta nafs, zuciyar mutum ce al'amaratu bisu, zata duk da ya gane fa ya yarda cewa sabon Allah da gafala yana da cikin matsala a rayuwar duniya da lahira, amma zuciyarsa zai ta rika karanta masa irin waɗannan mugalata ɗin, ce to dole mutum ya guji wannan in yana so ya samu sa'ada da falaha, in ba haka ba zai tsinci kansa cikin matsala. Ibnul Qayyim zai cika kawo misali na irin yadda wasu zuciyarsu take wofintar da su ta jefa su cikin kurakurai, tare da cewa suna da wani abu na ilimi. سنة مثالاً لذلك مكرمتا إن شاء الله أدرس من نساتي من ذوى بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاولنا ليرؤو توتك الدائك يتشيوا ما لقينا سنكارم بياني دنجندا مسايم ونن هديسي دنجل شنسا hadisi ne dogo da ya rubuto da Hausa, ce wani bayahude mai suna A'tal ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake ce masa ma'aikin Allah ne, ina son zan yi ma wasu tambayoyi waɗanda suka dade suna yi min kaikayi a cikin zuciyata, in har ka amsa min su zan musulunta a hannunka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tambaye abin da kake so ka tambaya. Sai ka tambaye abin da kake so ka tambaya ya Abul Ammara. Sai Abul Ammara ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana amsa masa kuma yana gaskata ma'aiki, har ya zo gun da yake cewa
ka bani labari akan wasiyinka dan baya kasancewa ga wani annabi face yana da wasiyi. Wasiyin annabi Musa alaihi salam shine Yusha'u bin Nun. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace shine Aliyu ibn Abi Talib, bayan sa sai ƴaƴansa Hassan da Husaini alaihi wassalam, kuma jikokina sai limamai tara daga ƴaƴan Husaini. Sai bai Yahudi Atal yake kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya sake kiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace ka fada mun su, wato su waɗannan jikoki. Sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace bayan Husaini ya shude sai ɗansa Muhammad, sai ɗansa Ja'far, sai ɗansa Aliyu, sai ɗansa Muhammad, sai ɗansa Aliyu, sai ɗansa Hassan, sai ɗansa Al-Mahdi Al-Muntazir, sai Abul Ammar ya musulunta ya kuma yi godiya akan haka. Shin malam wannan hadisi ba zai zama hujja ba akan cewa khalifofi 12 ne aka sani ba guda 4 ba? Ina nan ina sauraron ka. Malam kayi adalci, ni mai neman gaskiya, ni mai neman gaskiya ne ko da yaushe. Assalamu alaikum, ka huta lafiya. To wannan hadisi gashi dai kamar yadda kuka ji, ina zaton kowa wanda aka bashi wannan hadisin daga dandanan sa ma ya san da wannan hadisi yasa gaba. Inda ce akwai wannan hadisi, ai da kowa ya zama dan 12, da wanda ba wanda ba zai zama imami isnai ashari ba. Akwai abin da ya kai wannan fitowa baro-baro haka da manyan baki, shi kansa bai gaya mana wa ya rawaito hadisin ba, ba a faɗi masdar ɗin ba ko sahabin ba, ba a faɗa ba, cewa kawai wani Yahudi. To kowa ya ga dama yanzu ba zai rubuta wannan bai ce wani Yahudi, wani kuma in ya ga dama ya ce wani Banasare, wani in ya ga dama ya ce wani Bamajuse, wani ya ga dama ya ce ma wani kabila Bahaushe ko abu ne da in ka ga dama za ka faɗa. Illa iyaka shi hadisi ka'ida ce da shi. Idan ka ce akwai hadisi kaza, waye ruwaito shi kuma ina isnadinsa, su waye a cikin isnadin nan, wane da wane da wane, ya tarihinsu yake, yaya nagartarsu, iliminsu, adalcinsu, amanarsu. Amma kawai ka shaƙi iska ka ce hadisi ya ce ko wani bai hude, na farko ne wannan ƙarya ce, ƙarya ce, zallarta, zunzurutunta, ba wani hadisi da ya ce haka. Akwai wasu hadisai da basu inganta ba na ƙarya, ɗan gajajjeru ne su ma, basu yi tsawon haka ba, basu yi tafsirin haka ba. Akwai wanda Kamil ya kashi, Ibn Adi ya kashi a cikin Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, tarjamar Shariq Ibn Abdullahi Al-Qadi, wanda aka ce Salmanul Farisi ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ai wasiyinka, sai bai bashi ansa ba, sai kashi gari ya kirawo shi ya ce wasiyi na shine Ali. Iya nan hadisin ya tsaya. Sai wani na riwayar Ibn Buraida an abihi, da ita ma riwaya ce wacce take mawdu'a, ta ƙarya ce, isnadin Muhammad Ibn Humayd Ar-Razi, wacce kuma isnadinta akwai wani Nasir Ibn Abdullah, wanda dukkaninsu malamai sun yi kace-kace da su makaryata ne. Saboda haka an ka koma tanzihu shari'a na Ibn Arraq, za ga hadisan waɗannan guda biyu dukkaninsu hadisai ne rubabbu na ƙarya baragulli. Amma su ma ba wannan kissar ba Yahude waye. Abinda za ka samu a cikin littattafan firaq, a cikin littattafan tarihi, da Yahudan da ya fara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasiyi shi ne Abdullah bin Saba, a zamanin sayyidina Usman wani bai Yahude ne da ya yi da'awar musulunci, ya shigo musulunci domin ya cutar da musulunci, sunan shi Abdullah bin Saba al-Yahudi, wanda aka fi sani da Ibn Sauda. Ya shigo musulunci domin ya yi wa musulunci illa, yake nabi yana da wasiyi, shi aka san yana faɗa wannan magana, inna li kulli nabiyyin wasiyya. Saboda kamar yadda annabi Musa yake da wasiyinsa, yake da wasiyin sa Yusha, to shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasiyin sa Ali. To da nan ya rika yawo ya je Hijaz bai samu karbuwa ba, ya gangara ya tafi Kufa, ya tafi Basra, Basra ya tafi Kufa, ya shiga Sham, ya yi da tare da suka Sayyidina Uthman. Wannan shine abin da wannan shine Yahudan da aka sani, ba wani Yahudi da yazo zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ya rukusa yayin Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi kuma yana gaskata shi. Sai kace mala'ika Jibril, sai ga fa jibna lahu yasalu wa yusaddiqu. To dan ba sai kace shi ba Yahudan, yana tambayar sa musulmi, amma zo yana tambaye shi yana gaskata shi. Hadisin ma yadda shi ya rubuta shi ya fara da cewa ya ma'aikin Allah. To kaga ya gama kuma me kuma yake jira, tunda ya ji ma'aikin Allah ne. Saboda wannan hadisin ƙarya ne, ba gaskiya ba ne. Wanda duk ya ce maka wannan hadisin gaskiya ne, to ka gaya masa ya baka sunan mai ruwayarsa, sannan ya baka isnadinsa, sai a kawo mana nan. Bamu ce shi ya ba mu isnadin, ya ba mu ruwayar, ya ba mu isnadin, sai kai kuma sai a maka fida a kati. Amma na gaya maka wannan ƙarya ce. Inda da wannan aida da ba za a tsaya a ita wani rigima ba. Wanda ya ce ‘yan matan gidanmu ne suke sanya doguwar riga, wato after dress, su fita zuwa unguwa ba tare da hijab ba, kuma wani bangare na jikinsu yana bayyana, sai aka hana su, sai mahaifiyarmu ta ce sai sun sanya, kuma sai sun fita zuwa unguwa a haka ba tare da sun sanya hijab ba. To shin zan iya daukar kaya in koda dan in raba su da irin wannan shiga ta fitsara? To wannan wace irin mahaifiya ce, wace irin mahaifiya ce wannan, wanda za ta so ta jefa ƴaƴanta cikin halaka? Allah ya ce ku anfusakum wa alaikum nara, ku tsare kanku, ku tsare iyalanku daga wuta, ita kuma ta rika tura iyalanta cikin wuta, ta rika tura ƴaƴanta cikin halaka. Maganar da muka gama kenan, irin su ne daga baya su suna nadamar banza, nadamar wofi, sun kiyarda su bi hanyar Allah, suna zira kansu da ‘ya’yansu cikin hanyar halaka, daga baya kuma wani abu in ya faru zo suna wayo-wayo da na sani. Saboda wannan ba uwa bace ta gari, wannan ‘ya’ya ba su dace da uwa ta gari ba, gare su san haka, su san cewa abin da take yi musu, wato tana musu ingiza mai kan duruwa ne, za ta cutar da su. Kai kuma abin da za ka yi ƙoƙari ka yi shine kai ta kokari, kai ta nuna musu illar abu, kai ta nuna musu sharrin abu. In kana da ayoyi da hadisai da suke magana akan shiga da umarni da Allah ta'ala ya yi wa mata na su kame su shiga ta musulunci, ya yi wa Nabi kulli li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna wa la yu'zai. Ka karanta musu ayoyin Allah da aka ce a umarci matan mu'mini da su yi shiga sutura, su sa hijabi, su rufe jikinsu, kada su bayyana tsiraicinsu. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna ila akhir al-aya, kada su bayyana tsiraicinsu ga wani wanda ba muharraminsu ba, ba mijinsu ba. Ka karantar da su wannan, ka nuna musu illar irin wannan shiga da suke yi ta fitsara, da abinda za ta janyo musu a rayuwarsu na lalacewa da tabarbarewa. Kai ta kokarin su gamu gamsuwa a zuciya, domin raqaba zati mutum ya gamsu a zuciya shi yafi komai. Su da kansu za su tattara wannan kayan su watsar ko su kona, amma idan ka kona ma, in dai abin yana nan a cikin zuciyarsu, uwarsu tana nan mai daure musu gindi, to za a samo musu wasu, kai kuma za a sa kafa wando ɗaya da kai, ba tare da ka cimma buƙatar ka ba, kuma watakila ma su samu fiye da yadda ka kona musu. Daka kokarin abin, ka kona abin daga zuciyarsu, ka kona abin daga zuciyarsu, inda a ce idan ka kona din ba za su samu wasu ba, za su yi shiga kuma ta mutunci. To da sai a ce ka yi, amma dan ka kona din kuma sun je sun ci gaba, sun samo wanda suka fi wannan, kuma watakila daga nan ma su ƙara nesa da kai, ba za su ƙara ma sauraron ka ba, inda suna dan sauraron ka, yin wannan ya sa su ƙara ma fazama. Shi yasa ake son ka gamsar da mutum da dalili da hujja, ka gyara masa zuciyarsa ta gyaru ta karɓi abu, ya fi kai masa ci da ƙarfi. Shi yasa addini ma ya ce kar a tilasta mu wani ya shige shi da ƙarfi. La ikraha fi din, dan ka tilasta masa ba zai rike addinin ba, saboda tilas ya shiga, dan zai san da ya samu dama fit zai fita. kuma ba ya da wani amfani yanzu yana yin abin da ba bai yadda da shi a cikin zuciya ba, za ka ci gaba da karantar da su kana musu wa'azi har su da kansu su fahimci abin da suke kuskure ne su bari. Ita ma mahaifiyar ku ka ci gaba da yi mata wa'azi, don ita kanta tana buƙatar ita ma a yi mata wa'azi akan wannan mataki da suke da ta ɗauka. Wannan kuma yana cewa a yi masa tarifin, a yi masa bayani akan tarifin bid'a wanda Abu Ishaq Ash-Shatibi ya kawo na cewa tariqatu fi din muhtara'a tudahish تضاهي أرموتا دالو دهاء دباتي تضاهي الشرعية يقصد بها السلوك يقصد في السلوك عليها المبالغة بالتعبد لله تعالى. وانا بياني ندى إمام الشاطبي شكل التافنس على الاعتصام يأي تعريف منين بدعة يأتي وتهنية الكرياء الدين وتشتكي كمادة الدين تكي كمادة شرعة تنزل بدعة دام باتا زواء كمانينا سابان اللانا nazirin karaha za ta shigo ayyar zikiri sallah wuri ne wani abu ne da za ka kamar addini ne san manzon Allah wani abu irin wannan to zahir shar'i tana kama da hanya ta shari'a amma ba ta ba ita bace abinda kuma yasa ake kirkiro ta a rikabin aiki da ita shine wai akai matuƙa wajen bautar Allah saboda ka sai a ƙara wasu abubuwa da shari'a ba su zo da su ba akan wanda shari'a ta zo da su ana ga ƙarin wannan kamar ka kai matuƙa ka ƙara ƙaimi wajen bautawa Allah to ita bid'a da wannan ake shigo da ita a addini don a nuna mutane kuma su samu karɓuwa. Sai wannan da yake cewa ko ya halatta mutum ya saurari karatun wani malami ta hanyar cassette ko CD ko ta waya wato handset kuma ya karantar da abin da ya saurara ba tare da ya zauna gaban wani malami ya karantar da shi ba kamar kirar Qur'ani ko fassara ta tafsiri ko hadisi da wani karatu na addini. Hanyoyin samun ilimi suna da yawa, daga cikin hanyoyin samun ilimi akwai ka saurari karatun tafsiri ko hadisi ko fiqhu ko aqida a cassette ko a abin, wannan duk hanya ce ta isar da sako kuma ta ilmanta. Akwai da yawa daga cikin malaman da baka taba ganin su amma kuma ka amfana da su da yawa, ka amfana da karatunsu, in ba don haka ba mai amfanin a rika ɗauka a cikin CD da kansu. Sai dai ka sani abinda ka saurara ka fahimta shi za ka karanta, shi za ka gaya mutane. Wato kada dan ka dan kama fara kama tasha nan da can kai ma ka bude kanka taka tashar daban abinda baka san shi ba, baka taba karanta shi ba, kawai nan na goshi kace shi za ka karantar, to anan za ka yi farfafiya tunda ba ka karance shi ba, ba ka karantar da kai ba, amma abinda ka sani ka karantar da wanda ka sani, wannan ba laifi ka karantar da gama wanda zai zo ya kinkimo Alkur'ani ya ce zai tafsiri, wannan babban abu ne. Ba za a ce kawai ka je tafsiri a kasar ba, ka je kai ma ka baje kolin ka kace za ka yi tafsiri. Alkur'ani ya fi gaban haka, ballantana qira'arsa wannan ba za ka ce kawai ka ɗauki qira'a daga kasar ba, dole sai ka zauna gaban wanda ya san qira'a din, dan wani abin zaka sata kana fadarsa daidai amma ba daidai kake fadarsa ba, zaka rika jin kunnan ka rika gaya maka kaza ake cewa amma ba haka ake cewa ba, zaman ka gaban malami shi zai sa ka karanta abin daidai. Amma wanda baya hana ka amfana ka fa'idanta da abin da ka ji a kasir ko asiri, kuma baya hana kai ma ka isar da wannan sakon da ka ji, amma kar ka wuce iyaka. Akwai masu cewa Allah ya ce ta shi in taimake ka, shin ina ma'anar wannan magana a shari'a? Da wannan siga Allah ya ce ta shi in taimake ka, babu wata aya ta shi in taimake ka da wannan sigar. In ka ce Allah ya ce ta shi in taimake ka, kamar abinda ya ta shi in taimake ka shi ne maƙulul ƙawli, sai ka ce ya ce. Ina cewa kai Allah ya nuna bawa ya tashi yayi wani abu zai taimaka masa, to wannan Allah ya nuna haka. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ان تنصروا الله ينصركم. wato in ka tashi kai wani abu kai ma sai Allah ya taimaka maka akan wannan abu. Wannan akwai abin da yake nuna haka, daman duk karatun da muke yi shine ka tashi kai wani bai ta bangaren ka sai kuma Allah ta'ala ya taimaka maka, shine al-akhdhu bil asbab ma tafwid al-amr ila Allah. Amma ka ce Allah ya ce, wasu sun dauka ma aya ce ta Al-Qur'ani, wasu da dama da sarar ta Allah ma ya ce, to wani abin da yake ɗauka Al-Qur'ani ne ya kawo aya, zaka ga wannan kum ansuruka ko kum usaiduka ko kum wani, babu wannan aya Al-Qur'ani. Amma da cewa kai Allah ya nuna a cikin ayoyinsa cewa in bawaye ya tashi ta bangaren sai wani katabu zai taimaka masa. Wannan akwai ayoyi da suka nuna haka. Mutum da yana tuki sai wasu mutane biyu akan babur suka fada masa suna cikin halin baye na giya kuma ba su da addini kwata-kwata, sai ya bige su har suka mutu. Shin mana akwai diya ko kuma azumi da mai mota zai yi? To abin tambaya nan mai yake nufi da ba su da addini kwata-kwata? Yana nufin ba musulmi ba ne ko ko a kawai yana nufin yan iska ne, yan giya ne kawai yan iska? A yin musulmi ne maganar sun sha giya, duk wannan ba zai fitar da su daga musulunci ba, suna na a musulmi. Kuma ayat da ta yi magana a kan kashe mumini ta tabbaka a kansu, don kalmar mumini ba ana nufin mumini cikai wanda Allah ta'ala ce ulaika humul mu'minuna haqqa ba, ana nufin asulul iman, sun yadda da Allah da mala'iku da manzanni, duk waɗannan usulul iman din guda shida sun yadda da su, ba su yi abin da ya kafirta su ba. To dai idan sun sha giya suna na a musulmin su, saboda haka hukuncin wanda ya kada musulmi yana nan. Saboda haka abinda zamu nemi mu sani meye ba su da addini kwata-kwata? Maguza ne to babu kafara, ba maganar kafara, don kafara ta zo a siyakin kashe mutum mumini cikin bisa kuskure. Sannan kasancewa su suka auko maka duk wanda ba zai fitar da shi don kuskure ba, dama ai shi ne wannan kuskuren, ba dan da kai ka auka musu kaga ai kai kisan ganganci, da ce kai ka nufe su ka je kawai don sun sha giya ka ce ba za ka ture su, kai kisan ganganci. Amma su suka auko maka ba tare da ka kula ba suka bige su, to kai kisan kuskure. Saboda haka kisan kuskure yana nan da abinda ake bayarwa na diya da kafara. A waɗannan su ne tambayoyin da muka samu, da fatan abinda muka yi daidai, Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure. Akwai a CD na tafsirin Ramadan na wannan shekarar 1433 2012 na wannan masallaci, wanda Sheikh Yakub Musa Hassan Katsina Sautu Sunna ya gabatar a wannan masallaci. Akwai CD sa a MP3 ana samu, saboda ka sai a nema domin a karu da abinda aka karantar. Allah ta'ala ya bamu dacewa. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.